Zauren matasa.
Masauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA dake tabo abubuwan da ke cin matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za mu magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Har ila yau shirin na jihar Sokoto don ci gaba da tattauna da matasa kan hanyoyin bakin zare na magance kalubalen tsaro a wasu sassa na jihar. Musamman ma dai karamar hukumar Isa da sabon birni inda wasu matasa da suka bode kan haddasa cikas ga salama. Makon jiya Bilyaminu Umar na Kasari na magana ne kan yadda ya dace a ja matasa a jika don dora su kan turba mai kyau daga waɗanda suka samu madafun iko da hakan zai sa a samu sakamako mai ma'ana maimakon barin ɗabi'ar fafa gora ranar tafiya. Matasan sun hada da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Ummul Khairi Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingyadi, Bilyaminu Umar na Kasari, Aminu Al-Husaini Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren.
Duk wani abu da ya kamata a ce ya aiwatar wanda zai ce da kasar nan gaba ya kasance shi ya sa a gaba. Mun kasance muna ta zargin shugabanni ba sa wannan sun kasa. To ai akwai abin da ake cewa su kusan sun fara gangarowa ne daga inda suka hau. Mu kuma yanzu muke hawa. Me yasa ba za mu yi tunanin yin abubuwan da za su gyara mana gobenmu ba domin mu za ta amfana? Saboda mu muke matasan nan, mu muke da ƙarfi a jika, mu muke da shekarun da muke da ƙarfin iya aiwatar da kuma menene.
Matasa ku dakata.
Ya kamata a ce mun ba da gudunmuwa a wannan matsala ta tsaro.
A madadin matasan da ya sauko
jama'an tsaro da bayanan da za su taba kamar su wajen kaiwa ga nasara a wannan matsala.
Da farko kenan.
Na biyu, mostly za ka samu matasa ne suke fadawa cikin wannan matsala. Me yasa ba za mu dinga shirye taruka ba domin wayar ma matasan mu matsala nan a kan irin wannan tsatsauran ra'ayi da makamantansu? Idan kila cikin mutum ɗari idan aka shirya taron aka waye musu da kai kila akwai masu ni aiwatarwa cikin mutum ɗari, alal misali aka samu mutum goma, kaga matsalan ta ragu kuma za a samu mafita. To ni na gani idan aka aiwatar da wannan insha Allah gobenmu za ta yi kyau kuma mu za ta amfana. Kuma wannan takin da aka daɗe ana mana na shugabannin gobe zai tabbata goben ta zamo tamu mulkin Najeriya, mulkin jihar Sokoto, Najeriya ma ta kasance giyon nahiyar Afirka kamar yadda ake mata take.
Aminu, Aminu, akwai abin da ka faɗa wanda ya min ake ya burge na matasa hawa suke su ko wata kila waɗanda suke gaba wato sun gangaro. Akwai wato wanda ya gangaro ya san ya gangaro, wanda yake hawa ma ya san cewa shi ma hawan yake kenan.
Ai abin da yake faruwa idan muna ganin cewa su shugabannin kila ba sa kyauta muna saboda suna ganin ai su yanzu ba lokacin su bane na samartaka da suke da kurciya da ƙarfin iya aiwatarwa. Mu idan mu har yanzu muna da daman saboda idan muka gyara ƙasar mu ta ci gaba mu za ta amfana, mu za mu gina Najeriya a matsayin mu na matasa. Saboda yanzu ne muke da namu lokacin, saboda aka samu duk lokacin da aka ce mutum yana da shekaru 18 zuwa 35 to fa lokacin yake da ƙarfin iya aiwatarwa da matin kara duk wani abu. Saboda idan mutum ya haura 40 ɗin nan to fa ya fara gangara, za ka ga daga nan yi rashin lafiya wannan gobe wannan gobe wannan har dai mu koma ga inda za mu je din.
Bilyaminu Umar na Kasari.
Na'am. To mafita kusan sauran matasa sun faɗa. Ƙarin bayanin da zan yi akan nan shine na farko dai musamman gefen 'yan siyasa su kasance masu tunanin menene gobe za ta haifar. Idan nace menene gobe za ta haifar, kada su lalata ƙwaƙwalwar matasa. Kuma daga baya matasan nan idan suka zama waɗanda ba su ba iya zama tare da su, to wannan abun zai iya shafar 'ya'yansu da kuma al'umma wanda su kansu ba za su samu zaman lafiyar da suke buƙata ba. Saboda shi mulki yana da lokaci, so kaga idan ka kada mulkin ka kuma ya kasance ta'addancin nan da ka assasa ko kuma ka taimaka ya faru, kaga daga baya kuma zai dawo ya kasance kana da ɗan kusan mafita wanda kuma kana da damar da za ka yi samar da mafita ga wannan lokacin baka yi amfani da wannan damar ba. Su kaga akwai buƙatar su kasance masu tunanin menene gobe za ta haifa. Wayannan matasan da su ne shugabannin gobe. kuma ya kasance a ba su kwarin gwiwa jawo su a cikin shugabanci ko wani bangare wanda hakan zai sa tun suna kananan matasan su za su gani su san yadda ake aiwatar da shugabanci hakan zai kara karfa musu gwiwa su shigo idan lokacin su yayi za su yi shugabanci kamar yadda wa'en da suka gabata suka yi idan muka duba a lokutan baya kusan waɗanda suka gyara Najeriya fa suna cikin shekarun matasantaka ne wanda kuma yanzu za a ga kusan sai yan shekara 60-70 su ne ake ganin su suke gyara Najeriya.
Don ku wanda yana shekara yana 32 ma yi mulkin Najeriya ai.
So ka gani so amma yanzu kusan yanzu ka duba wasu ma kusan latin su ne ma kawai suke kusan kokarin nema ba ma ko kusan shugabancin ne suka sa gaba ba saboda sun za su cimma gurin da suke so suna kan kujerun mulki. So za ga kuma daga baya sufa ya zo ko kuma kasawa gajiya ta shigo su za ga kuma daga baya ba iya wannan jiganiyar yau ciwo gaba lafiya kaga haka za a kare kusan abubuwan ba za a ce komai ba ne.
Yana aliwa ya da rasdin gyaɗi.
Aliwa ya ta.
To ina Abdulaziz Muhammad Asana.
Mahal Nasar ni abinda nake gani matuƙa shi ne. Gaskiya tun farko a sati ya kamata a ce tun wurin ba da tarbiyyar nan uwaye su kula wurin ba yayansu tarbiyya ta gari da kuma kula da su da mu'amalar su da waɗanne irin mutane ya kamata su yi mu'amala da su. Bayan haka nan kuma shine shugabanni kamar yadda ake ta faɗi to su yi adalci akan waɗanda suke mulki mu kuma waɗanda ake mulkin mu kuma kuma ko yaushe mu kutanta yin adalci ga shugabannin nan idan sun da suka yi daidai abinda ya kansu kai daidai mu yaba musu mu tabbatar shi su akan na cewa su yi wannan daidai su kuma su kasance masu dokar shawarwari na gari wanda duk lokacin da aka ga su yi wani abu wanda yayi ba su bude wani sashi wanda na sauraron korafin mutane da kuma sauraron shawarwari wanda idan aka yi haka insha Allah za a samu fita da yadda Allah.
Ummul Khairi Abdullahi.
Na'am. To ni dai kira na yanzu ga matasa shiwo ina kira ga matasa su dogara da kansu su nemi sana'a komai kankantar ta shige ƙara jaye da su daga miyagun abubuwa irin shaye-shaye da banga siyasa ina kira gare su da su nemi sana'a komai kankantar ta dan a kwanakin baya ma akwai wata kungiya ta mu da muka je muka ba matasa sai da muka ba matasa taimako daga baya sai gashi ko da muka koma mun aza su kan sana'o'i mun ba su sana'o'i wasu su yi faci wasu mun kai su wurin gyaran mashin ko da muka dawo muka tarar da wasu akan rumfar siyasa sun koma inda muka doko su kaga ba daɗi
sun watsar da sana'ar kenan
sun watsar da sana'a shi guda ma da muka je muka tambaye shi ina injinin da muka bashi na faci cewa ya sayar shi wanda muka kai wurin mai gyara wurin mai koyon gyaran mashin shi dai ya ce can yana zuwa can ba daɗewa ba ya kai yana zuwa yana iya sati biyu bai zo ba to karama ɗaya da muka kai shi wurin gyaran manyan motoci shi ya dage saboda kullum baban shi ke ɗaukar shi da mashin ya kai shi in marece ya yi baban shi in ya dawo kasuwa ya biyo ya ɗauko shi su yi gida amma su waɗanda saura sun koma cikin banga siyasa kuma cikin muka ɗauko su muka taimaka musu saboda mu jayar da suwa su dogara da kansu saboda idan suna dogara da kansu ta'addanci zai kauce daga idanunsu.
Haka ne comrade Umar Bello da in.
Assalamu alaikum. Wato a gaskiya ni akwai abubuwa guda biyu da na ganin su amma hita wanda kuma tun asalin farko ya kamata a ce an kula su. Ban mantiwa tun lokacin da ina ƙarami ƙwarai ko firamare ban gama ba hullawa ga ina dogon hulla abokina in baba na gani da sai ya ce ina ka zo da hullar ga
matasa ku dakata nan makon gobe in Allah ya kai mu ma daura a madadin matasan na jihar Sokoto ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya na gabatar ke cewa sai Allah ya kai mu wani makon wassalamu alaikum.